بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan bagare mai tarin albarka, Masjidul Muhajirin, a wannan anguwa ta Don Tudu a Karce Makoyo, a cikin babban birnin jihar Maradi, a wannan kasa ta mu ta Nijar. A yau muna rana Asabar, daren Lahadi, 4 ga watan Safar, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1448, wanda kuma ya daidai da 18 ga watan 7 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam, shekara ta 2026. Da taimakon Allah madaukakin sarki, a daidai irin wannan lokaci muke bayyana tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke karatu a cikin suratul Baqara. Wannan kuma shine majalisinmu na 31 a cikin karatun wannan sura mai albarka. Za mu tashi fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa idhis tasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi'asaka al-hajar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi'asaka al-hajar.
Na'am.
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وأدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
نعم.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بارك الله فيك. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude waɗannan ayoyi da faɗar shi, wa idhis tasqa Musa liqaumihi, ka tuna musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da mutanen annabi Musa suka nemi annabi Musa yayi addu'a Allah ya shayar da su. Fa qulna, sai muka ce mashi, idrib bi asaka al-hajar, ka biga da sandarka wannan dutse. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ننتكي سيقلي مهدر قدا بوم شابي تروى، قد علم كل أناس مشربه، هو نديدك ينكم متانا نياسا مشا يرشي ألا تقولوك تشامر رزق الله دك أرزك الله، wala ta'tau fil ardi mufsidina, kada ku yi banna a bayan kasa. Allah ce wa idh qultum, ku tuna lokacin da ku bani Isra'ila kuka ce ma annabi Musa, ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, ya kai Musa alaihi salatu wassalam, mu ba za mu iya hakura ba akan kalar abinci guda. Fad'u lana rabbaka, dan haka ka nema mana ubangijinka, yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha, fitar mana daga abinda kasa take hitarwa, wa min baqliha, na daga kayan dake bullawa zuwa daga gareta, wa qitha'iha, da kuma kayan dumanata, ko kuma ka ce da gurji da abinda ya kama da shi, wa fumiha, da gurjiya, wa adasiha, da alkamarta, wa basliha, da albasarta. Allah ce musu, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, in za ku canza abinda yake mafi kaskanci da abinda shi ya zama alkhairi, ihbitu misran, na haka ku fita daga garin Misra, fa in ku sabka a garin Misra, ma'ana ku koma can, fa inna lakum ma sa'altum, canza ku samu duk abinda kuke so. Wadribat alaihim adilla, nan take aka buga masu, aka masu kambuna kaskanci, wal maskana, da wulakanta, wa ba'u bi ghadabin min Allah, suka dawo tare da hushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, me yasa masu wannan? Saboda sun kasance suna ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq, bighayri al-haqq, kuma suna kashe annaba wanda Allah madaukin sarki ya aiko musu ba tare da haƙƙi ba. Allah ce, zalika bima asaw wa kanu ya'taduna, wannan ya cin musu ne akan saban da suke yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma ƙetare iyaka da suke yi ma Allah madaukin sarki. A waɗannan ayoyi da muka karanta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙara bayyana mana yanayin da bani Isra'ila suka shiga tsakaninsu da annabi Musa alayhi salatu wassalam. Bani Isra'il, bayan Allah ya hushi da su, ya cine musu albarka, sun tafi suna yawo 40 sana. A lokacin wanda za su sha ba su da su, sai suka ce ma annabi Musa alayhi salatu wassalam, ka nema mana shayarwa wajen Ubangiji, ma'ana ka roƙa mu Allah madaukin sarki ya bamu wanda za mu sha. Sai Allah subhanahu wa ta'ala nan take da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tambaye shi, sai Allah ya bada umarni da annabi Musa ya buga dutse, fadrib bi asakal hajar, ka bige da sandarka wannan dutse. Annabi Musa yana yi, fanfajarat minhu 12 aina, nan take sai aka samu mashaya ta kullo daga dutsen nan guda 12. Dama su bani Isra'ila asalinsu kamar yadda muka yi tun a karatunmu na farko da muka zo ayin bani Isra'il, mun yi tarihin su a lakashi, cewa su bani Isra'ila ƴaƴan gida, ƴaƴan mace 12 ne, ƴaƴan ma annabi Yaqub ne alayhi salatu wassalam, amma asalinsu tsatsansu gida 12 ne, ciki 12 ne. Wannan ciki 12 shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya fitar musu kowane yanki daga cikinsu ga abinda za ya samu domin shi ma ya shawuwa. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya fitar musu da wannan ruwan, ya ce kulu washrabu, kowa ya ci ya sha daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar musu na daga ni'ima ta Allah. Allah ce kada su yi banna a bayan kasa. A nan gurin take Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya musu wannan ni'ima, su bani Isra'ila alayhi salatu, su bani Isra'il, daga nan wurin ne sai suka nemi annabi Musa alayhi salatu wassalam. Dama san da suna yawo bayan sun fito daga Misra, ba inda za su, ba su da gida, ba su da komai, abinda Allah ya musu garanti zai saukar musu da abinci da abin sha. Dan sai suka ce ma annabi Musa alayhi salatu wassalam, annabi Musa ya roƙa musu Ubangijin shi, wannan wanda suke samu ya ishe su, sun gaji da cin shi, a ba su abinda kasa take fitarwa, na daga kabushi, na daga kurji, na daga malu, na daga ababen da ƙasa take hidawa na wannan yankin. kuma suka ruka a ba su gushiya da aya da abin da kuma ya kama da wannan da wake da sauransu, haka kuma a fitar musu da alkama da abin da ya kama da wannan da albasa. Allah subhanahu wataala yake mamaki yace yanzu kuna so ku koma cikin wahala bayan da kuna cikin jin dadi kuna cikin ni'ima. Bani Isra'ila suka ce su ne haka suke so, to nan take sai kaskanci da wulakanci da tuzarta da azabar Allah subhanahu wataala ta sabka akan Bani Isra'ila. Mun yi ta gayin yadda Bani Isra'ila suka wahalar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, amma a cikin waɗannan ayoyi akwai darasi mai muhimmanci wanda ina shi ba mu yi magana a kan shi ba, cewa dukkanin fitina wadda take samun dan Adam tana samun shi ne ta hanya guda biyu, ko fitinan nan ta kasance fitina ce ta sha'awa, ko kuma fitinan nan ta kasance fitina ce ta san zuciya. Dan haka dan Adam kamar da malaman ilmun nafs, malamai wanda suke karatun sanin halayyar dan Adam suke magana suke cewa shi dan Adam mafi yawanci yana samun matsala ne akan abin da ya shafi kwalwar shi, hankalin shi, ko kuma abin da ya shafi san ran shi. Abin da ya shafi kwalwa da hankali, to dan Adam yakan zamayewa daga wannan ya fada cikin wata tashin hankali, cikin wata musiba, kamar yadda idan dan Adam ya fada cikin musiba ta sha'awa ta san kai, musiba ta tafifita kan shi da akan komai, to shi ma yakan fadawa cikin jarabtawa, cikin wahala. To anan su Bani Isra'il sun fada ne a cikin wani tashin hankali wanda malaman ilmun nafs suke ce ma al-khalalun nafsi, kamar sun samu takuwa ne hankalinsu ba cikin kansu ba yake. Dima yadda muka karanta ayoyin nan muna fassarawa yadda al'umma suke ganin wawancin Bani Isra'il, ma'ana wannan maganan yana nuna mana duk mutumin da ke lahiyayyen tunani, lahiyayyen hankali, ba zai so ba yana zaune Allah na bashi abin da zai ce sha, amma kuma ya canza wannan ni'imai da wata ni'ima ta daban, ko kuma wannan falalar da wannan jin dadin ya canza shi zuwa ga wata wahala ta musamman. Wannan shine malumai suke ce ma al-khalalun nafsi. To malamai waɗannan Bani Isra'il sun samu kansu a cikin wannan matsala na nuna ma Ubangiji subhanahu wataala abinda suke da ya ishe su, ba su yi godiya ba akan ni'imar da Ubangiji madaukakin sarki ya musu, sun yi butulci, sun kafirce, sun nuna cewa su ba kowa bane, su ba su samu komai ba, su ba cikin komai ba suke. Kamar yadda ni'imomin nan da suka samu, akwai ni'imar ruwa, suna yawo ba su da ruwan sha, kamar su mutu cikin sahara, suka taimaki suka nemi addu'ar Annabi Musa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi addu'a ya roki Allah, kuma Allah madaukakin sarki ya fitar musu da mahudan ruwa guda 12. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce dutsen yana tare da Annabi Musa, idan an buƙaci shan ruwan ne ake buga dutsen da sanda, sai hanyar shan ruwa guda 12 ta bulla, sai kowace kabila ta ibi wannan ruwan ta sha, ta yi amfani da su. Idan sun gama sun yi abin da za su yi da ruwa, kuma ruwan sai su ɗauki don kada su zama masu nauyi, kuma sai su ci gaba da tahiya. Idan kuma sun buƙaci wanki ko abin da ya kama da wannan da ruwa, kuma shi kenan sai Annabi Musa ya bugi sanda ya buga wannan dutse, kuma sai ruwa su zo. Suna cikin wannan halin ne suka ga cewa ya abin da suke samu na ruwa na ni'ima, ni'imar su ta farko to ta ishe su. Wannan kuma yana nuna mana gabadan mu wace girma kudura ta Ubangiji subhanahu wataala. Shi Ubangijinmu madaukakin sarki qadirun ala kulli shay, duk abin da kake tunani duniya da ma wanda kwalwarka bata tunano ba, to Allah madaukakin sarki yana iya shi. In ya ga dama innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun, shi al'amarin Allah in ya so wani abu ya kasance, to kai tsaye za ya cewa wannan abin ya kasance, kun da Allah ya ce kasance tsakanin kafin da nunun fayakunu, sai Allah ya sa wannan abin ya kasance, abin zai kasance. Wannan wannan magana da kana rafa ma da wata matsala, Ubangiji ya tashi dauke ma dai rana ne za a cewa matsalar ta jayi ma daga nan, ta jayi daga wajenka. meda annabi Allah subhanahu wataala ya jaye ma annabi Dawud matsala. Annabi Dawud yana cikin matsala ta rashin lahiya, yana cikin matsala ta damuwa, al'ummar shi, matan shi, ƴaƴan ya, dangin shi, kowa ya bar shi saboda tsananin rashin lahiya. Amma dare guda Allah subhanahu wataala ya samu annabi Dawud alaihi salatu wassalam wasu ruwa, ya ce ya buga kafar shi daga inda yake ruwa za su fito, ya yi wannan ruwan ya yi wanka ya sha, zai warke daga wannan. Haka Allah subhanahu wataala yi daga cikin kudura ta Ubangiji madaukakin sarki, ciwon annabi Dawud, ruwan kurjin shi, fatar shi, kazuwar da ke jikinya, ita da za ta zubewa, sai Allah ya mai da kazuwar Dawud da ciwon sai ta zama zinari. Ashe Ubangiji subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan wani abin da muke tunani da ba wanda ba mu tunani. A sarkin mabani Isra'il suna cikin wani yanayi, abinda ke ga hannun annabi Musa alaihi salatu wassalamu sanda ce kawai, amma wannan sanda Allah subhanahu wataala ya ce ya buga da ita, ita sanda guda, da za a ce ma wani mutum zai kudi ya samu daukaka da daraja da sanda da itti guda na sanwa, to za ka mamaki. Amma da yake kudura ce ta Allah, aka ce ma annabi Musa ka buga wannan dutsen da sandarka. Annabi Musa sai ya buga, yana bugawa sai ga hanyar ruwa, ga tiyika, ga korama, ga tabki, ga duk abin da kake iya fasarawa, ga shi guda 12 ga dan dutse guda. Kai lissahin dutsen da ake dauka, a ce an dauki karam kankara babba ana yawo da ita, amma a buga wannan kankare, sannan Allah ya tazge kankare, a samu hanyoyin zubar ruwa guda 12, kuma bisa halakar da kankaran ba, kuma bisa halakar da mutanen ba. Kadiba wannan kudura ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Sannan wannan yana nuna mana kamala ta rahama, jin kai na Allah. Kadiba wa su ne suka ce ma Allah subhanahu wataala, suka ce ma annabin Allah, lan nu'mina laka hatta nara Allah tahara, mu ba za mu imani ba sai mun ga Allah karara ya hito ya mana magana. Allah subhanahu wataala ya kashe su daga nan. Amma bayan nan sun hito ga tsinuwa, ga kushin Allah, babu ruwa, kuma nan take Allah subhanahu wataala ya gode ta san shi da rahaman shi, kuma ya ba su wanda za su sha. Suna cikin wannan ni'ima, sai Allah madaukakin sarki kuma ya kara musu ni'ima ta biyu, yace kulu washrabu, ku ci daga abin da za mu ba ku, kuma ku sha. Sai Allah ya ce min rizqillah, na daga arzikin Allah subhanahu wataala, wannan ni'ima ta biyu kenan. Allah ya ga dama ya baka abincin gashi a gida a hannunka, amma ba za ka iya ci ba, kana da wadata, wani bai da wadata, ba zai iya sayan nama ba, amma kai da kake da na wadatar sayan nama, sai likita ya ce ma in ka ci nama kan rayuwarka, kana ji kana gani, an rubuta takarda, kai ba za ka iya ci ba, amma kuma ga naman jage-jage a gida ka kawo. To shi yasa nan da Allah ya gwada bani Isra'ila ni'imar ta ce, sai aka ce ku ci, ma'ana ka ci ba abin da zai samu ka, kulu ku ci, washrabu ku sha, babu wata matsala, in ka ci zaka tashi da lahiya, in ka sha zaka tashi da lahiya. Amma bani Isra'ila duk da wannan ni'ima ta biyu, ta ci da sha, bata musu ba. Ni'ima ta uku ita ce ni'ima ta zaman lahiya da Allah madaukakin sarki ya ba su, ga ruwa, ga abinci. A ayat da muka karanta satin da ya gabata kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ce zallanna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wasalwa, muka sabkar musu da al-ghamam, gilgishi wanda zai ba su mafaka akan rana, akan dukkan komai. Imam Sa'idi yake cewa Allah ya gama musu ni'ima ta karhin jiki, ya gama musu ni'ima ta hankali, ta hutawar hankali, kuma haka ya gama musu ni'ima tawalwala, da jin dadi. Amma duk da haka bani Isra'ila sai suka yi butulci. Butulcin da suka yi, sai suka ce mu annabi Musa alaihi salatu wassalam, lan nasbira ala ta'amin wahidin, sai suka fara i'tirad, suka fara abinda ake ce ma fito na fito akan wannan ni'imar, ita dai ni'imar, sai suka fara i'tirad, suka fara fito na fito da ita, suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin, mu ba za mu iya hakuri ba akan abinci kala guda. Imam al-Qurtubi yake cewa sun nuna kasawar su da daurewar su akan cin abinda Allah madaukakin sarki ya basu, wannan kuma dukkan dan adam yakan iya hwadawa a cikin wannan matsale, yakan iya hwadawa a cikin wannan ne'ima. Matukar dan adam bai tuna ma kanshi godiya da ni'imar da Allah ya mashi, to su tari sai ya hwada a cikin kuma wa irin wannan matsala ta bani Isra'il. Yanzu da za a ce mu mutanen maradi mu bar kasuwa, mu bar yawo, mu bar tahiya ko ina, a daga kawo mu abinci daga sama, mu ci abincin daga wajen Allah, mu sha abin sha daga wajen Allah, kowa zai ce wa na'am mun yarda. To bani Isra'ila bayan an sabkan musu da wannan sai suka ce a'a, abincin nan ya ishe su. To ashe dukkan ni'ima in baka ashe hankali ba, ni'imar da kake da kai ma kana iya mata irin fassarar da bani Isra'ila suka mata. Misali idan muka dauki abin da ke wakana a cikin rayuwar mu ta auratayya ta yau da gobe, zaka ganin dukkan mata mafi yawanci wanda suke samun miji da zai kawo abincin sahi, ya kawo abincin rana, ya kawo abincin dare. Yanzu nan muna magana masu samun abincin gida a cikin gidaje su uku gaye ne su dawa. To idan aka samu matsala, kai wata ran ba a ma samu matsala ba, zaka shin mace ta ce arman wanda ake na shinkawa da tuwo, ko kuma ta ce ma na maka, ma'ana abin da kake bata ba komai bane a wajenta, saboda ta saba kullun zaka kawo abincin kari, ko kuma za a yi zazahi a yi kari, kuma kullun da rana zaka aje abinci a dawa a ci a sha, kuma da dare zaka kawo a ci a sha. To zaka suna butulce ma irin wannan ne'imai. Kuma haka ba mata kadai ba, Kadiba kaga duk wanda yake samun abinci wanda za ya ci da sahi, ya ci da rana, ya ci da dare, ko kalkashin wani alhaji, ko kalkashin shagon wani, ko kalkashin wani wanda suke aiki tare da shi, ko kuma a wata majalisa, ko a wata fada, ko kuma a wani wuri, za ka ga in tahiya ta yi tahiya, za a rinka cewa shi alhaji wani ba abin da yake bamu, za ka ji suna cewa biyar da muke mai abinci ne kawai yake bamu, banda wannan abincin da muke ci ba abin da muke ganewa. Wannan kaga magana ce shigen maganganu na bani Isra'il. Kaga duk wanda yake samu abin da za ya ci, to in dai babu imani babu tuna wannan abin ni'ima ne, to yana da sauki na yayi butulci a gare shi kamar da Imam Qurtubi yake gaya mana. Hanya ta biyu da bani Isra'ila suka yi ma Allah butulci shine suka mance wanda yake musu ni'ima. Idan ka mance asalin wane ne ya baka, to kuma yana da saukin da dan adam zai kaiwa da ya butulci. Mafi yawancin mutane idan babu sana'ar yi, zaka ga muna roƙon Allah ya bamu sana'a. Idan babu aikin da za kai ka iya kawo abin da za ka ci, ko kuma ka ci da matarka, mutum zai ta roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi. To daga zarar Allah ya bashi abin da yake kawowa gida, tahiya na tahiya, tahiya na tahiya, sai ya manta da wane ne ke arzuta shi. Misali in ka ɗauki ka'in mushallakwal, lokacin da bai da aiki yana da takardu, amma yana neman a ɗauke shi aiki, sai gwamnati gabanin gwamnati ɗauke shi aiki, yana ta addu'a Allah ya sa ya samu aiki, sai ga aiki Allah ya bashi. Yanzu lokacin da Allah ya bashi aiki, duk wata za a rinka bashi kuɗi, an bashi aiki na kwantara ne ko aiki na dindindin, tahiya na tahiya, yana jin daɗi yana godiyar Allah, yanzu tahiya na tahiya, tahiya na tahiya, lokaci na tahiya, za ka ga ya manta da asalin wane ne ke bashi waɗannan kuɗin, sai ya dawo yana ganin kamar wani zubar shi ce, wani haƙƙin shi ne, wani tilas ɗin shi ne za a bashi. Naka idan za a ba ya kuɗin babu godiya, haka zai zira hannu a bashi, ko kuma ya ɗauka ta kafofin zamani da aka fito, zai rinka ɗaukar haƙƙin da Allah ya bashi ni'ima, wanda da dama daga cikin mutane ba su da. Yakan iya yiwuwa a yankin unguwarsu ko dukkanin famunsu shi kaɗai ne ke ɗaukar kuɗi ƙarshen wata, amma idan ya je ɗaukar kuɗin nan zai rinka cika baki, yana cewa kuɗinsu ne, haƙƙinsu ne, abinsu ne, ya mance da cewa wannan wata ni'ima ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya arzuta shi da ita. To duk lokacin da kan manci asalin wanda ya ma ni'ima, to duk lokacin da shi kuma mai ni'imar koda ya barka da ita, to zai zari albarka a cikin abin da kake samu. Da haka idan mutum yana ƙarƙashin wani a kasuwa, sai yake samun ni'ima, to kada ya mance da wawa nake bashi ba, ya rinka tuna wane ne ya bashi wannan ne'ima. Saboda su bani Isra'il lokacin da Allah yake ba su almanni wassalwa, in sun buƙaci ruwa sai Annabi Musa ya buga sanda saman dutse akan wata magana ta malamai, sai ruwa sai fito, sai suka juye kwalwarsu suka samu halal na tunani, suka ga kamar yanzu Annabi Musa ne ke ba su. To tunda Annabi Musa kuma dan uwansu ne, suna shi mutum ne irin su, to bari su mai bujirci. Shi yasa ma da suka tashi sai suka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin, suka ce fad'u lana rabbaka, abin su ce ka kira ubangijin, ubangijin ma yanzu sun maida shi na Musa, ka gaya ma ubangijinka ya bamu wani abin da za mu amfana da shi. Wannan yana nuna mu musummance da wane ne ke ba su abin, ya zamana cewa sun maida al'amarin ya zama na Allah na Annabi Musa ne, da sun yi tunanin mai bada wa wato gurgu Allah ne, to da ba su yi butulci ba. Yaron da ke karkashin shago, karkashin mai gidanya, da yana tuni da baiwa ce ba shi kadai bane mai karhi, in yana jin kamar karhi yake da ba shi kadai mai mai karhi ba, in yana jin kamar karatu yana da takardu yana da diploma yana da kaza, ya tuna ba shi kadai bane ya samu wannan diploma, in yana tunanin kamar dan uwan shi ne alhaji, ya tuna cewa ba shi kadai bane suke da alaka da wannan alhaji, sun yi su dubu wanda kowa yana jin dan uwan shi ne. To idan ka tuna cewa Allah ne ya kawo ka gindin wannan mutuna dan ka samu abinci, ko Allah ne ya baka wannan aikin dan ka samu abinci, ko Allah ne ya yi ma wannan daukakar dan ka samu kaza, to kullum ba za ka mantawa da falalar Allah ba, balle haka ya mutunci. Amma idan mutun ya manta ya maida al'amarin ga asalin mai badawa sababin, to yana sa dan adam ya yi irin wannan jafa'i, ya yi irin wannan karhin hali, ya gaya ma Ubangiji subhanahu wataala bakar magana. Abinda ke wakana a cikin mutanen mu a yau sun yana samu, amma kullum kushi abin ke kullum tsuwa yake, babu babu abu, babu sana'ar yi, mutum da zai hita ya samu abinda zai ci har ya yamma wani, amma kullum cikin zagin abinda yake samu yake. In masu kuɗi ne kullum cikin babu kasuwa suke, in ma'aikata ne kullum cikin cewa abin bai isa, in masu aikin karhi ne kullum cikin tsine ma abinda yake. Shi yasa da dama daga cikin al'ummarmu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana. Abu na gaba wanda bani Isra'ila suka yi shi ne fifita abinda ke ƙasa akan abinda ke sama, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu kuna fifita abinda shi ne kaskanci da abinda ya zama alkhairi. Al-Imam Razi a cikin littafin shi Mafatihul Ghaib yake cewa wannan yana nuna mana duk mutumin da ya bar ni'ima ta addini, ko kuma mutumin da ya bar ni'ima ta da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, ko mutumin da ya bar ni'ima ta ilimi, ya zaɓi duniya akan waɗannan ababe guda uku, ya ce to wannan mutumin shi ma yana ƙarƙashin wannan aya. Ma'anar maganar Imam Razi, da a ce kina gidan aure, kana biyayya ko kina biyayya ga mijinki, ki samu lada a kula da ke, a kula da ƴaƴanki, to amma saboda abin da bai taka karya karya ba, zaka ga mace tana ta magana, tana daga sauti, tana cewa a sake ta da wannan zaman na kaddara, da wannan yanayi da ake ciki, da wannan araman wanda ba abin da ake bada sai ruwan kunu da kaza da kaza, to da ita sakin ta aka yi. To irin wannan aya Imam Inji Imam Razi tana dawowa zuwa gare su, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, a haka mutunan da yake karantarwa, yake wa'azantarwa, al'umma na karuwa da shi, yake ilmantarwa, saboda an bata mai rai ko kuma wani abu wanda bai bayyana gare shi ba, ko abin da ya kama da wannan, kawai haka sai ya ce ya bari, ko kuma baye, ko kuma saboda wasu abubuwa da suka yi kama da wannan. Imam Razi ya ce to wannan yana da alaka da wannan aya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, haka mutumin da ke neman ilimi yana zuwa makaranta, yana karuwa, ana karuwa da shi, yana jin daɗi, yana ƙara samun ilimi, amma saboda an samu wani tsaye ku tsakanin shi da malami, ko kuma tsakanin shi da abokanin zama, ko kuma wani abu ya gita, ko kuma an yi shi abin da ba haka yake so a yi ba, to daga yau shi ya bar zuwa kowane majalisi na karatu. Imam Razi ya ce shi ma yana shiga cikin wannan ayan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair kame da zaka samu tsohin mutane a garin nan ina ce tsohi ba wai wanda sun tsuho ba a shekaru da dama daga cikin mutane wasu da karhin su sun bar zuwa wa'azi sun bar zuwa karatuttuka sun bar zuwa makaranta in kan musu magana suke a su tun ana wa'azin Allah da annabi suke wa'azi dan haka yanzu abin ya sahita sun bar neman ilimi da kai magana sun ji wani ya ce ma shi tun zamanin Malam Shu'aib yake zuwa makaranta to yanzu ha ya bari wani ya ce ma tun zamanin suwa ne tunda ana gayin gaskiya suke wa'azi yanzu su sun bari dan haka ya rasa jin su ba su zuwa sha ba shi ba ya kasuwa shi ba ya karatu shi ba abin da yake me yasa ya bar zuwa a yanzu zamanin ya wuce su tunda tun izalar farko su suke karatu yanzu dan haka yanzu izalar ba ta su ba addinin ba nasu bane Imam Razi yace duka irin waɗannan mutanen suna shiga karkashin wannan ayat atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair dan haka ubangiji subhanahu wataala dai ya nuna mana bani isra'ila sun yi ma annabi Musa butulci kuma Allah madaukin sarki ya ja hankalin su akan wannan abin da yasa suka yi butulci ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma babban abin da ke sa dan adam ya irin wannan butulci shine son duniya idan ya zama na mutum ya fara kwadayin duniya yana son duniya son duniya yana da alaka da janibi guda uku ko ya zama na ta hanyar son matsayi ko ya zama na ta hanyar son girma ko ya zama na ta hanyar son yaya ko kuma ta kwadayin wani abu na kudi a duniya to wannan yana sa dan adam ya butulci ya rinka ganin abin da yake samu ba ya da kima wanda yake yi baya da ko baya da daraja yanzu bare shi yi wani abu wanda yake ganin shine yi daraja shine yi kima shine yi kaza ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul a'la yake cewa bal tu'thiruna alhayata ad-dunya
na'am wal akhiratu khayrun wa abqa
na'am ubangiji subhanahu wataala yake cewa bal tu'thiruna alhayata ad-dunya bari dai wannan magana kawai rayuwar duniya ce yanzu kuke so shi yasa zaka ga mutum yake iya barin dukkan wani abin da yake yi a wannan yana daga cikin sababin da ke sa dan adam yayi atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair a haka yana daga cikin babban sababi kamar yadda malamai suke ambata shine du'ful yaqin dan adam ya rinka jin cewa ba zai cimma gurin shi ba yana ganin wannan tahiyar da yake kuma wannan kasuwar da yake ko kuma wannan mu'amalar da yake ko kuma wannan abin da yake samu to ya sai kai inda yake ganin wannan abun ta wannan hanyar ba za ya ishe shi ba dan haka da dama daga cikin ƴan kasuwa a gari mutum ya fara kasuwanci kala kaza abin da yake samu yana isa amma sai ya wace da wannan kasuwa sai ya kama wata ko ya fara sana'a ko yan aiki ba ya da aiki sai da mahaifiyar shi ko mahaifinya suka tauro kan wani ya koya mashi an kai gaba da inda za ya cin amfanin abu sai ka shi ya ce shi ya gane wannan duk wahala ce mai gidan ma nashi wahala ce yake dan haka yanzu sana'a zai sakewa wasu ya dawo sai ya sake sana'ar ita ma sai ya kai gaba da ya ci amfanin ta shi ma sai ya rabu da wannan haka in tare da wani yake sai ya kai gaba da inda zai cin amfanin biyar da yi ta kudi ta kasuwanci ta koyan kasuwanci sai an kai gaba da cin amfanin ko sai ya rinka ganin cewa an ya hanyar ta bulle shi ma yanzu alashin ya kusa karewa da haka sai in yana da miyagun abokai su baya dama ya yi sata ya yaudara alashin ya tahiyar shi ko kuma ya koma yana zagin shi dungu-dungu sako-sako ya rabu da shi saboda yanzu ya samu rauni na yaƙinin abin da yake ba za ya wadatar da shi ba haka daga cikin ma'aikata da dama za ka iya samun masu irin wannan ɗabi'a yana busa aiki yana kusa kaza yana neman abun shi yana taimaka ma al'umma ko ta hanyar bada ilimi ko ta hanyar aikin likita ko ta hanyar tsaron ƙasa ko wani abin da ya kama da wannan take sai ka ga mutum ya samu rauni akan abin da yake yana ganin wannan hanyar ba za ta bulle ba zai samu abin da yake so ba dan haka sai ya fasa ya bari waɗannan duka cututtuka ne da lallai ne masu sa dan adam ya rasa abinda Allah madaukakin sarki game da bani Isra'ila suka yi amma alqur'ani mai girma ya ba mu maganin nuka waɗannan cututtuka guda biyar shine babban abin da za ka yi ka rinka tuna cewa ni'imar da Allah ya yamma to Allah ne ya baka ita in kana neman ƙari ka gode mashi la in shakartum la azidannakum idan kun gode insha Allah yace zai ƙara duk abin da ka samu ya ishe ka ko bai ishe ka ba a tunaninka, to ka tuna hurkun shi dai Allah ya baka, to kuma sai ka yi godiya akan abin da Allah ya baka shi, kuma Allah sai ya kara ma in karin in kana ganin ba zai isa ba. A haka abu na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masu su ci su sha daga arzikin Allah madaukakin sarki, wannan yana nuna duk abin da Allah ya baka, duk abin da kaga ka kai baki ka ci, to ka tuna cewa arziki ne na Allah. Duk in ma biki ne aka yi, lokacin da ka samu abin da za ka ci, ka tuna cewa wannan abin arziki ne da Allah ya kawo ma. Duk abin da zai shiga bakinka ta kowace irin hanya ce, ka iya tuna cewa rizqullah, arziki ne na Allah, saqahu Allahu alayka, Allah ya kawo ma shi domin ka ci. A haka babban abin da ke kawo waraka shine dan adam ya rinka samun hankali wanda zai rinka bambanta tsakanin jiya da yau. Shi yasa Umar ibn Khattab yake da magana mai kyau, yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi ma kanku hisabi gabana a yi muku hisabi. Ma'ana kullun ba dole ba sai rayuwar addini, rayuwarka ta duniya ma ka rinka tuna yaya kake jiya a yau, mai ka zama, ta dalilin wa ka zama wannan abin, to shi kadai ne zai sa ka iya gode ma ni'imar da kake. Da baka da moto, yanzu ka samu moto, to kullum wannan motan ka bar kallon wanda ke da mota ya canza, a'a ka rinka tunanin da aka yi wannan motan ya samu gare ka, kuma sai ka diba wanda su har yanzu suna nan, wani ya girme ka, wani warinka, wani abokinka, amma shi har yanzu bai samu ni'imar ta moto ba, sai ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Shi wannan yana nuna mana abinda Allah madaukakin sarki yake gwada mana, waɗannan ayoyi, kada ɗan adam ya rinka yin abinda zai rinka ƙwaro kanshi. A haka yana daga cikin dalilai ko kuma wasu darussa wanda za mu tsinta a cikin wannan ayan, me ke sa ɗan adam ya samu kanshi a cikin wannan matsala ta rashin fahimta. Shine dan adam idan yana da damuwa, idan ya zamana cewa dan adam yana samun qalaq, yana samun damuwa kullun, abinda yake samu cikin damuwa yake. Idan mutum yana da sana'a yi, amma kullun cikin tashin hankali, cikin damuwa, ya ebo san duniya da kallon na sama gare shi ya samu kanya, to dan haka kullun zai rinka zama a cikin babbar damuwa. To wannan damuwar tana haihuwa ma dan adam matsala a tattare da shi, yana sa dan adam ya samu matsala a cikin kwalwar shi, har ya iya ya kasa bambance menene abin da ke na alkhairi, menene ba abin da ke na alkhairi ba. Kamar yadda bani Isra'ila suka yi, suna cikin wannan ni'ima sai damuwa ta shigo su, suka ce ma Allah madaukakin sarki, suka ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roka masa Allah, idan ya roka masa Allah shi Allah zai ba su dama su rinka noma. Kadiba kaga in ba damuwa ba, irin damuwa mara kyau, babu abinda zai kai dan adam ya ce a roƙa mai Allah a bashi ya rinka noma bayan yana zamne yana cin abinci mai kyau. To haka kuma za ka rinka samun uwayenmu tana zamne a gidan mijinta, gida cikin mutunci da ni'ima, amma kuma za ta mantiwa abinda take samu, famfon da take murdawa ta sharuwa ni'ima ce, makiwar da take shiga ta biya bukata ni'ima ce, ɗakin da ta shiga ta kwanta ni'ima ce, yaranta dake gabanta ni'ima ce, za ta mantuwa duka sai ta rinka jin damuwa. In ya kawo naman miya ta rinka jin kamar wani kashi ne ya kawo mata, in ya kawo abinci ta rinka jin ta tsaneya, saboda me? Babu addini, babu tuna ni'ima. Wannan yana sa sai kaga ta nemi a bata takarda, lokacin da aka gasa hakuri da miya gun dabi'unta aka bata takarda, to a lokacin ne kuma za ta shiga wani yanayi mara daɗi, kamar yadda bani Isra'ila suka shiga yanayi mara daɗi. A haka ya daga cikin babban abin da za mu ƙara samu a cikin wannan shine dan adam ya kasa gane menene Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so gare shi. Abinda Allah madaukakin sarki yake so a gare mu a kowane lokaci shine mu yi mai biyayya, kada mu damu da duniyar nan, kada shi Allah ba zai tambaye mu ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ba mu labari, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha,
na'am, la nas'aluka rizqan نحن نرزقك
نعم
والعاقبة للتقوى
نعم ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa'mur ahlaka bis-salah ka umurci mutananka da su yi sallah ka umurci ɗayanka da biyanka da matanka da tsayar da sallah wastabir alaiha ka dage cikin wannan addinin Allah ce la nas'aluka rizqa ba wanda zai tambaye ka arziki in ka ta lahira gida nawa ka bar wannan ba mala'ikan da zai tambaye ka kumfuli nawa kake da ba wanda zai tambaye ka mi kake ci ba wanda zai tambaye ka mi ka sha yau babu wanda zai tambaye ka in kaga an tambaye ka to giya ka sha abinda aka haramta ma ka tai ka sha to wannan ne za a tambaye ka amma matukar mi ka ci mi dadi ko mara dadi babu wanda zai tambaye ka shine babban abinda ubangiji subhanahu wataala yake so mu ɗan adam mu kula da shi dan haka su bani isra'il madadin su rinka yin abinda annabi Musa yake umarta su alaihi salatu wassalam su yi wannan da'a sai zamanin sun yi damuwa da su abinda za su amfana da shi wannan abinda za su amfana da shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya sai wannan maganan ta damuwa da abinda za su amfana sai ya kai su neman abinda ke kaskantacce akan abinda yake mai daukaka a haka yana daga cikin abinda ke sa dan adam ya rinka yawan maganganu yawan magana mara dadi akan ni'imar shi yayin butulci akan ni'imar da Allah ya mai shine ya kasa yarda da abinda Allah ya kaddarta duk mutunan da bai yarda ba da kaddara ta Ubangiji subhanahu wataala to wannan mutunan yana da cikin ya bude ma kanshi ko ba ta wahala hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labarin cewa dukkanin ɗayan mu tun yana cikin cikin mahaifiyar shi ba rubuta mai kalar abin da zai ya samu kudi da kuma kalar kudin da zai ya samu kalar kudin da zai ya samu Allah madaukin sarki ya rubuta mai su kuma yakan ayyuwa ya wada a cikin wurin da yake ganin zai samu kudin kuma ba zai same su ba shi yasa ake cewa dan adam ya imani da kaddara kai imani da kaddarar da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddarta ma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah kare ya ji kanshi da gafara yake cewa ar-ridha babullahi al-a'zam yarda babe ne mai girma na Allah subhanahu wataala kai yarda da abinda Allah ya baka abinda Allah ya baka komin karamta shi kai yarda ka gode kuma komin yawan shi kai yarda ka gode nawa ne daga cikin mutane suke gindin abinda ke da kwai amma sun kin arziki misali yanzu mutun nawa ke wahala cikin rahaman tunan zinariya shi zai ya shiga ya sa rayuwar ya cikin hadari yana bugawa da diga yana zuwa ya bambaro zinariyar gata amma ba zai tsabar da tsoron hanyar da zai ya kawo wa inda zai cin arzikin sai ya saida ma wani nan zai saida ta da arha ana baro inda ya bambaro ta kuma arziki ne ta dauro shi wanda zai sayanta yana nan gida kwance sai an kawo mai ta sai ya saita da tsada kuma ya saida da tsada amma wanda ya bambaro ta yana can shi abinda aka bashi bai wadata ba da shi kadiba wanda suke harkar zinariya yadda suke fantamawa amma masu gine masu wahalar mutum ya ta wahalar gidan da zai zauna ma ya kasa saye a hakan mutum nawa ke gindin sarakai masu mulki masu matsayi masu mulki na zamani kaga mutum kullun yana cikin gidan mulki ko na zamani ko na gargajiya kullun yana nan ciki duk sai ta Allah sai ya gaisa da shugaban kasa ko da mai mulki wannan na gargajiya sai ya gaisa da sarki ya ga sarki ido da ido amma shi zai ma wani hanya ka bashi jaka 10 jaka 20 jaka 30 abinda bai takara karya ba zaka bashi sai ya ce ma sarki ko kuma mai mulki na zamani wane ya kamata ka saurare shi to shi kuma suna da kara a wajen su sai a ce to a ba wani dama ya shiga yana ayyuwa sadda ka shiga minti ɗaya za kai ko biyu sai a baka kudaden da har zu hashi ko kin shukokin ka ba za su iya kashe su ba saboda maganar da kuka yi minti guda amma shi kuma kullun a cikin gidan yake amma abin da za ya ci ma wata rana yana iya gagara shi ko da bai gagare shi ba dai bai wuce abin da za ya ci ba ashe wannan dan adam shine ke tada hankali ya rinka ganin inda Allah ya aje shi kamar abin ba zai wadace shi ba kamar abin ba zai iya kawo gare shi ba a duk inda kake indai akwai rubutu Allah ya riga ya rubuta ma to abin zai kawo zuwa gare ka wannan shine zai sa da adami ya godiya ga abin da Allah madaukin sarki ya mishi a abu na gaba wanda zai sa dan adam ya iya yarda da dukkan wani abin da Allah madaukin sarki ya mishi shine yawan addu'a bayan ka yarda ka lamunta cewa Allah ne zai baka kuma in ya baka ka gode to kuma bai hana ka daga hannunka ka ce Allah ya baka shi wannan ba abin da yi bane ka daga hannunka ce Allah ka bani dukiya mai yawa Allah ka bani lahiya mai yawa Allah ka bani matsayi duk abin da kake so ba laifi bane ka daga hannunka ruki Allah balma in ka ga wani wanda ka yarda da imanin shi kana kyautata mai sato kana cewa wani a kama mu da addu'a cikin wani al'amari da muke nema kamar da bani Isra'ila Allah bai zarge su ba lokacin da suka ce mu annabi Musa suna son ruwan sha annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma sai roki Allah kuma sai Allah ya ba su ba ashe roƙon Allah baya hana cikakken kamala ta tauhidi ga bawa kuma bai hana cikakken dogaro ga Allah subhanahu wataala bal ma roƙon Allah subhanahu wataala shine babban dogaron da Allah madaukakin sarki yake a haka duk mutunan da karshen ayoyin nan darasin da zamu samu Allah yana gadan mu mutun da kaskanci duk mutunan da ke kalkashin wani ana mu'amala ta gaskiya ta aure ce ko ta kasuwanci ko ta ilimi ko ta da'awa ko ta karantarwa ko ma wace irin mu'amala ce sai yayi zalunci ya wuce iyaka to Allah madaukakin sarki yana sakayya da irin wannan ta hanyar kaskanci bani Isra'ila lokacin da suke tare da annabi Musa suka nemi a canza musu da abin da ya yi alkhairi sai Allah ya ce duribat alaihim dillatu to kaskanci zai samu kuma idan ka auna da dama za ka ganin a cikin lamarin da ake yi rayuwar mu cewa da gobe nawa ne suka yi taraki a fitar da su ana zaluntar su sai sun fito daga cikin gidaje sai ka gane su kaskantattu lakantattu nawa ne kake ganin wane ke zaluntar wane mutane sai ta jeje ku ce ai ta magana wani yana ma wani bauta sai an raba su sai aga shi wanda ake tunanin shine azzalumin kasuwancin shi ya ci gaba shi wanda ake zalunta sai ga wani kaskancin ya ƙara samun shi to da haka duk wata mu'amala in dai ba zalunce ka ba to kada ka yi kokarin wannan mu'amalar ta rabu saboda khalalun nafsi shi yasa sai Allah ya gadar mu mutun da kaskanci wal maskana laulakanta da tozarta sannan kuma mushin ubangiji subhanahu wataala zai tattare dukkan wani wanda yake da alaka da wannan imam ibnu ashur a cikin littafin shi at-tahrir wa at-tanwir ya bada magana mai kyau yace dukkanin cikin ayoyin da muka karanta da wannan darasa da muka samu muka karanta wasu daga cikin abin da muka gani yake imam ibnu ashur yake cewa abun mamaki su ha sun samu taban hankali mana sun samu rishin fahimta da tsatsane su bani Isra'ila sai suka ce mun annabi Musa a canza musu abinci a maida musu kaza sai yake cewa to ba matsalan a ce wai baka sani ba kasa akan iya yin rigima sai a ce to wani kurciya gare shi to shine Imam Ibn Ashur yace nan wurin samun matsalar ka ta kwalwa da kurciyar ka da rishin hankalinka bai hana hukuncin Allah ya sauka akan ka mana duwa wancinka in kai yarda ka taba irin waɗannan ka'idodin to sai ka sinta a ƙasa babu magana wani kauciya gare shi wani bai da hankali wani bai da magaya wani bai da shawara a duk yadda kake in dai kai yarda ka taba wannan sunna ta rayuwa musu waɗannan ka'idodi inji annabi inji al-imam ibnu ashur yace to Allah madaukakin sarki zai maka mu wanda dukkan kowa ya yarda da cewa sun samu halal sun samu rishin fahimtar hankali ne ba cikin hankalin suke ba to kasancewa ka ba cikin hankalinka ba in ka bambaro abinda zai gadar ma da wahala wallahi sai ka sha wahala ba maganar wani bai da hankali wani bai da magaya wani kaza ne ya kamata a mai kaza ya kamata a lalabe shi a babu wanda zai lallaba ka in kai wawa ne kai wawancin ka haka Imam Ibn Ashur ya ce shi yasa Allah ya ce musu zalika bima asau wa kanu ya'taduna wannan hosu ne suka jawo makansu kuma dama Allah madaukakin sarki ya bamu labari duk abin da ya same mu ma asabakum min musibatin Allah ce fa bima kasabta aydikum duk abin da ya same mu mara dadi to yawan shi hannayen mu suka jawo shi dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan abin da zai jawo mu kaskanci ko wulakanci ko tunzarta ko mushin Allah subhanahu wataala tattare da mu anan kuma lokacin mai abin da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntuba halashe ubangiji subhanahu wataala ya fi mana allahumma salli ala